ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أرواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na karkada domin ci gaba a cikin karatun tafsirin alqur'ani mai girma. Wannan zai zamanto darasi na biyu a cikin wannan karatu na tafsiri a daidai lokacin da yau muna bakwai ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1440 daidai, wanda haka kin ya dace wa 12 watan 5 miladiya ta 2019. Ajiya mun karanta ayoyi guda biyu a farkon suratu Zumar, wanda insha Allah ta'ala yau za mu dasa daga inda muka tsaya. فقال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الله يقول إنا للذين أنزلنا مكسكر إليك زوى ذريك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ميارفت زوى ذريك شين الكتاب شين القرآن ميقرمه. الله يقول من سكر دولنا لله بالحق لقسكيا saboda kar abautawa kowa sai Allah subhanahu wataala, sai ce fa'budillaha, ka bautawa Allah mukhlishan lahu din, kana mai tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wanda jiya muna magana akan tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala, ita ce manufar da ta sa Ubangiji subhanahu wataala ya halicci bayi kuma ya kawo ya zuba mu a ban ƙasa dan tabbatar da manufa bautawa Allah subhanahu wataala ba tare da sanya mushi kishiya ba. Anan Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa ai la yaqbalu Allahu min al-amali illa ma akhlasa fihi al-amil billahi wahdahu la sharika la, dan haka Allah mai girma da buwaya baya amsan kowane irin aiki sai aikin da ya zamanto wanda zai aikata aikin ya aikata dan neman yardar Allah shi kadai ba tare da sanya mushi kishiya ba. Kenan dukkan wanda zai bauta wa Allah subhanahu wataala da shirka ya sanya wa Allah kishiya, to wannan bawa ya tabbatar da cewa lalle fa Ubangiji subhanahu wataala ba zai karba wannan aikin nashi ba. Da haka zaka ji malaman sunna suna ta magana akan abin da ya shafi anisanci shirka a kusanci tauhidi, saboda shi ne ɗaya ɗayan abinda idan ka kusanci tauhidi to lalle kuma Ubangiji subhanahu wataala ba zai bar gwiwa ka tai ƙasa ba. Bi ma'ana duk yadda aka kai ga rintsi, duk yadda aka kai ga matsaloli, to kai kuma Allah sai ya baka mafita, dan shi ne abinda Allah ya aiko da manzanni gaba ɗaya akan su kira, su kirayi mutane akan cewa ani'budullaha washtanibut taghut, a bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai, sannan kuma a nisanci duk wani abin da ke taghutu ne, wani abin bauta wanda ba Allah ba a nisance shi. Aya ta uku Allah yake cewa ala lillahi dinul khalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. الله تعالى كسورنا ونكراني لك أبنجي سبحانه وتعالى زوى قبائل أكنت وسورنا كساقون لك الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لله نألني الدين الخالص بوتاء تنصر بوتاء إن كنت أبنجي سبحانه وتعالى شكرا. الإمام قتادة يكي جيوا فقر الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص يتي أنا له شهادة أن لا إله إلا الله دول نباوة يشيدا للي باب أبو موتى بصدة تنجنتا سي الله سبحانه وتعالى شكري. to wannan gaba fi haddi zatiha a karan kanta gaba ce wadda tana da muhimmanci ga dalilin kurai ba abin da ke kawo nutsuwa a cikin al'umma da zaman lafiya sai dayan da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta daga lokacin da ya zama to kowa ya dauki azama akan zai bauta wa Allah shi kadai ba zai hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta ba to wannan abu shi yake zamnar da bayin lafiya nan Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin sai ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bizulmin sannan kuma su garwaya imaninsu ba da shirka zulm a nan shirka ake ni Allah ya ce ulaika kaga irin waɗannan mutane lahumul amnu su suke da nutsuwa wa hum muhtadun kuma su ne waɗanda suke shiryayyu dan haka dai ba yadda za a yi mutum ya samu shiriya sai lokacin da ya bar shirka amma daga lokacin da ya zamanto ayyukan bayi mutane kowa ya fige kanshi banda shirka banda abin da ya shafi tsubbace-tsubbace sihirce-sihirce to ba ran da al'umma za ta taba zama lafiya sai ka ga kowa iya cikin fargaba ɗan kasuwa ne bai da nutsuwa ma'aikaci ne bai da nutsuwa a abin da ya shafi manomi ba wanda yake da nutsuwa a cikin al'umma me yasa saboda kowa yana zargin kowa yana ga cewa a wani zai mun magani a wacce ka san magani a ka aika za ka aika za wanda wannan shi yake kawo da rashin zaman lafiya a cikin al'umma dan haka mun kokari wato ba mu ga cewa mun tsantsantar da ayyukan mu sun zama to dan Allah shi kadai babu abin da yake shirka ne da Allah subhanahu wataala wanda kuma duk al'ummar da ya zama to tasu kuntu da shirka to wallahi al'ummar nan zancan ta zauna lafiya bai tasu ba yanzu ka duba misali irin yanayin da muke rayuwa a ƙasar nan galibin mu muna rayuwa ne akan irin waɗannan sihirce-sihirce da tsubbace-tsubbace da dukkan wani abu da yake makamancin wannan alhali kuma wannan abu shi yake kawo rashin nutsuwa shi yake kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma sannan kuma duk abin da ka ga ya faru na bayi su shiga cikin wani yanayi su shiga cikin wahalhalu to wallahi iya da alaƙa da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka muna fata Allah ya kare mu waɗannan ayyuka na tsubbace-tsubbace sihirce-sihirce magance-magance wane da sauransu Allah ya raba mu da su kuma Allah ya raba musu biyan mu da su saboda abin da ya shafi shirka wajibi ne ki riƙa addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya kare ki da ke da zurriyyarki akan kar ku bauta wa wani Allah subhanahu wa ta'ala a daidai lokacin da annabin Allah annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya Allah ka kare ni da ni da iyalai na akan mu bauta wa gunki da ka kaga bautan gunki wani abu ne wanda yake iya da hatsari hatta da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suna neman Allah ya kare su daga wannan matsala to ina ga mu ɗan ku ci ku babu ya ku bayi kaga min babu auda sannan kuma idan ka ɗauki hatta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ma ya yi irin wannan addu'a sannan kuma Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul an'am sai da ya zana sunan annabi 16 karshe sai yace walau ashraku yace la habita anhum ma kanu ya'malu inda waɗannan annabawan za su hada Allah maɗaukakin sarki da wani a cikin bauta Allah yace da na rushe aikin su gaba daya to amma mu a yau muna ga cewa wannan iya ɗaya daga cikin matakin rayuwa dole sai ka rarra ta ya dole sai ka ɗauki mataki akan kaza akan kaza wanda wannan shike kare shi mutuwa a cikin al'umma Allah kare mu a da haka kina ana Allah ke ce ala musawara lillahi na Allah ne addinul khalis bimana tsantsantar da bauta ana yi ta ne zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu bayan Allah ya ambaci wannan abu al-hafiz ibn kasir yake cewa thumma akhbara azza wa jalla an ibadi al-asnam min al-mushrikin annahum yaqulun sannan Allah ya ba mu labari akan basu bautan gumakai su ko me suke cewa sai Allah ya ce wallazina takhadhu kaga waɗanda suka riƙa min dunillahi kuma bayan Allah awliya a wasu masoya suka ɗauki wasu waliyai suka riƙi wasu masoya suka ɗauki wasu majibuntan lamari suke cewa ma na'buduhum ai mu ba bauta musu muke ba ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa a ba bautan su muke ba muna so ne su kusantar da mu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kusantarwa to yanzu wannan magana da suka yi anan mu lura da wannan gaba da kyau a cikin wannan aya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai انما يحملهم على عبادتهم لهم انهم عبدوا الى اصناب اتخذوها على صور الملائكه المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزله عبادتهم الملائكه ليشفعوا لهم عند الله تعالى dukkan wani mutum wanda zaka ga ya dauki wani Allah subhanahu wa ta'ala yana mushi irin abubuwan da ake yi wa Allah miye shi anashir abun da yake rayawa yana raya cewa a shi ba yana bauta wa wannan abun bane ba a yana neman ya kusantar da shi da zuwa ga Allah yanzu misali mu kuke hatta da wanda suka bauta wa Lata Uzza Manata salisatul kufra in manata salisatul kufra da waɗancan mutanen annabi Nuh alayhi salatu wassalam da suka rika bautawa Yahusa da Yaquqa da Nasra da sauransu in ka dauki waɗannan gaba daya sun yi bautan waɗannan abubuwan ne saboda su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bi ma'ana suna da fasfi da ikon da su za su iya fuskantar Allah mai girma da buwaya dole sai sun biyo ta kan wani wanda ake ga cewa shi kin dan ajin tabarkan Allah ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi ya kai zuwa ga bautawa waɗannan ababen gumakan nan saboda su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to su ma anan shi ne suke cewa ma na'buduhum ba bauta musu muke ba a muna nema da su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan kusancin Allah muke so su nema mana ba muna da niyya bane nan bauta musu wannan kuma idan ka dauka shi ne abin da yake tarjuma maka halin waɗanda suke ga cewa waliyai da suka riga da wasu ababe makamantan wanda kusan muna ji kowane lokaci irin abubuwan da ake ambatawa ko na waƙe-waƙe ko na wasu maganganu wanda za ka ji maganganu ne ba su da kai ba su da ƙafafuwa kuma idan ka ɗauko su ka auna su a saman mizanin shari'a sai ka ce ba su samun gurbin da za su zauna waɗannan mutane suna yin waɗannan ayyuka ne don ganin cewa waɗannan waliyan su za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne irin daidai abin da su ma Qurayshawa suka aikata Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ya gargade su ya musu nasiha ya kwatanta musu akan cewa a idan zaka kira Allah subhanahu wa ta'ala zaka kira shi ne kai tsaye bakka bukatan wata wasiƙa shi da Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayi na suka tambaye ka game da ni Allah ya ce ka faɗa Allah ya ce wa ka faɗi musu cewa fa inni qarib Allah ya ce ina kusa bi ma'ana su kiraye ni zan amsa musu wannan shine ka'ida a cikin addinin Allah amma daga lokacin da ya zama to an zo an sa tsakanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bayin shi an sanya shamaki a ce wani bayyana ikon da zai roƙi Allah kai tsaye dole sai ya biyo ta kan hanyar wani wanda babu shi a cikin addini irin wannan tunani da aka ɗora mutane a kai sai ta kai wasu suna munana tsammani ga Allah subhanahu wa ta'ala ba su iya kiran Allah kai tsaye dole sai sun biyo ta hanyar malam wani ko kuma ma ya zama to rayuwarsu su gaba ɗaya kawai sai dai su ba da kuɗi a yi musu addu'a amma su ba za su ɗaga hannu su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba kaga matsala ta faru shi kuma Allah madaukaki yana cewa a cikin hadisul qudsi Allah ya ce ana inda zalli abdi bi Allah ya ce ina nan a yanda bawa na yayi tsammani na idan kai tsammani ka kyautata tsammani cewa in ka roki Allah zai karba to Allah zai karba a daidai lokacin da in ka nuna na alaka kake ga cewa kai din nan da tigare ka fakka iya roƙon Allah ya amsa to irin yanda ka tsammaci Ubangijin haka yake to don haka wannan aya tana karantar da mu cewa dukkan bayi na Allah ne kuma kowa ya bauta wa Allah ba tare da ya sanya wa Allah kishiya ba kuma wajen bautan Allah nan ba sai ka yi biye-biye ba a ka tafi kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni Allah ta astajib lakum Ubangiji yake cewa ku roke ni Allah ta zan karba mu roke ne zan karba muku ba inda Allah ya ce kai biye biye ka biyo ta ba hanyar malam wani ko kuma waliyi wani ko kuma shehu wani ko kuma ɗan gidan su wani su suke da alhurmar da za a riƙa bibiyar su babu wannan a cikin addinin Allah. Alaka ta addini alaka ce ta imani da ta tsawa da tsoron Allah kuma mutum kowaye shi dukkan matsayin da mutum yake da idan bai bi Allah ba to babu addini da shi. Me matsayin Abu Lahab ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab a matsayin da yake ga manzon Allah. Na'am. Yana matsayin babba a gare shi Abu Lahab. Amma Allah ya tabbatar da sura su kutum da guda da sunan suratu mikin suranta suratul masad go to wannan suratul masad din nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake la'anta wannan Abu Lahab din tun daga farkon surar da shi da matar shi hakka shi har tashi kiyama muna faɗi muna maimaita tabbati yada abi lahabin wa tab hannan shi sun tabi sun yi asara. Haka kuma Allah ya tabbatar da matar shi ita ma haka. Kuma Allah ya ce ƙarshe sayasla naran. Allah ya ce za mu shigar da shi wata wuta za ta lahabin ma'abuciya halshi da shi da matar shi. Wannan ba a matsayin babban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bai bi Allah ba. Allah ya tafkar da sura su fito da guda Allah ya yi kace-kace da shi. Amma yadda zo ka beji kafa ka harɗe kafa kawai saboda kai falin wani ne ko kuma an kuɓe su wani ba ruwan Allah da kasancewar ku su wani alaka tsakanin ku Allah kawai inna akramakum indallahi atqakum indallahi alimul khabir mafi jin tsoron Allah shine dan ajin tabarkalla a wajen Allah bi ghaddin nazar ba tare da dubo zuwa ga fari ne baki ne talaka ne mai kuɗi ne mai mulki ne wanda ake shugabanta ne kaza kaza ne ba tare da wannan duk waɗannan suwaɗin gaba ɗaya ba abinda ake bukata shi ne abu ɗaya kawai shi ne tsoron Allah shi ne da iya shi ne ma'auni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah. To don haka su waɗanda suke bauta wa wani Allah sun ce ba bauta ba suke ba suna neman su kusantar da su ne zuwa ga Allah. To sai Allah madaukake sarki yake cewa a suke ta ma da'udhu billahi wa qarribuna ila Allahi zulfa sai Allah ce inna Allaha yahkumu bainahum yawmal qiyama ka fasali cewa lalle Allah mai girma da buwaya yahkumu bainahum zai yi hukunci a tsakanin su waɗannan bayi yawmal qiyamati a ranar gobe kiyama akan me Allah zai hukunci fi ma hum fihi yakhtalifun a cikin abin da ya zama to ana sassabawa yanzu sabani kararan ko wanda yace halal wanda yace haram wanda yace sunna wanda yace bid'a wanda yace shirka wanda yace tauhidi wanda yace kaza wanda yace kaza a ce wannan sune ɗan kaza wannan sune ɗan kaza wannan sune ɗan kaza wannan shine sabani wannan shine sabani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa satakhtalifu ummati ala 73 firqa yace al'ummar da sai ta kasu kashi 73 sai ce 73 finnar kashi 72 gaba ɗaya wannan lace ɗan mutane sai ce wa wahidatun fil janna kashi ɗaya takri a gidan aljanna. Yanzu a matsayin ki ta mai imani kin taɓa neman ya ina wannan hanya take ɗaya ɗaya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayani sai dai daga an yi magana addini mutane su ga kamar a ga wasu sun ko wage ne sun ci kazani sun ce dole sai an yi kaza ko sun rena jama'a fara makamancin wannan alhaji wajibi ne dan adam ya yabzul kullu ghalin wa nafisin ka kaddamar da duk wani abin da kake ga iya da tsada a idanka ka kaddamar da duk wani abin da kake ga iya da tsada a cikin rayuwarka dan ka tabbatar da ina ce wannan hanyar daya daya wacce kake kaiwa zuwa gidan aljanna. Amma sai da kowa ba ruwan shi a harka addini ana da wani harka ne wanda a kawai kowa ya kunde yana ba wallahi ba haka bane shine abin da yake dole akan bawa ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da cewa wace hanya ce wannan Allah ya dora jama'a yanzu abin da ya shafi rayuwa kowa ya nemi abu mai kyau ko ba haka ba ko sayan abu kace kana neman abu kalite mai kyau wanda yake da jauda saboda kana so ka amfana da shi amma sai a bangaren addini da zaka ce a kawai duk kowanne ma dai ne amma kowa ya bin da yana ma to mazalla ke ta kashi 72 gaba ɗaya ɗan wuta ne kashi ɗaya ne kawai na aljanna ko mazalla bi kalin ma da musai da karantar da mu wani kashi ne dan aljanna yace ma ana alaihi yawma wa ashab abinda nake kan shi a yau da ni da sahabbaina wannan ita ce daya ɗaya da hanyar da za ta kai mu zuwa ga aljanna Allah madaukake sarki ya samu dace dan haka ne ubangiji zai rarrabe tsakanin suwaye akan daidai suwaye ba akan daidai ba abubuwan kiyama wayajji kullu amilin bi amalihi kuma Allah zai ba kowa sakamako irin aikin da yake da wannan abin da ka aikata a nan gidan dunya shine zaka rasa abubuwan kiyama haka wallahi wajibi ne bawa ya kasa ya tsare ya raka ya tabbatar da cewa ya bauta wa Allah akan tsarin Qur'ani da hadisi ba akan yanda wani yake so ba duk yanda zaka ba mutane kara saboda so da yawa kara ce ake mutum ya gane ga inda gaske take ba zai ji ba saboda kar suwa ne su ji ba su ji daɗi ba ko kuma ka a ce mai kaza ko ka a yi surutu a kan shi wannan abu sai kaga dan adam yana baya game da abin da ya shana addini wallahi in ka mutu ba wanda ya sai tsina maka komai a wajen Allah da ka maka ta gata tun kafin ranar rince a rinca bewa da kuma tabbasa Allah madaukake sarki ya gata da haka ne wannan aya ma la abudu illa lil qarifuna ila Allah zulfa inna Allah yahkum bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun sai Allah ya ce inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar ku fasari cewa inna Allah lalli Allah la yahdi bi ma'ana la yurshidu ila al hidayah Allah bai shiryarwa zuwa ga shiriya bai shiryar dawa man qasduhu al kadhib wal iftira'u ala Allah ta'ala wanda gure shi shine yin ƙarya gure shi shine yin kage akan Allah subhanahu wa ta'ala iya ɗaya daga cikin abin da yake mafi girman zunubi mutum ya rika kirkiran magana alqawlu ala Allah bi ghairi ilmi ka rika faɗin magana ka jingina ta ga Allah ko ba tare da ka sani ba a yau wannan matsala akwai ta saboda addini shine abu ne mai sauki kawai dan mutum iya so ya tabbatar da wata manhajji sai ya ce yo ai Allah ma baka ji kaza ba yace alhali bai san ayar ba bai taba jin ta ba ko bai taba jin a inda akai bayani a irin wannan abu ba kawai yana so ya kare da mashi sai ya ce yo ai addini ma ya ce kaza alhali ko addini bai ce ba da ka mutum ya hankali dukkan abin da zaka faɗi akan Allah subhanahu wa ta'ala iya ɗaya daga cikin mafi girman laifi bawa ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi da Allah ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula kar ka sake ka daga bakin ka ce furuci akan abin da baka da ilimi a kai da jinka da ganinka da zuciyarka da halshenka duka abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wataala gobe kiyama da haka a gaskiyar al'amari rayuwar mutum mai imani ta wuce wasa saboda duk abin da ka kalla da duk abin da ka saurara da duk abin da zuciyarka ta kimsa mata da inda kawai kai taka ya tafi da abin da ka shaka da abin da kai kaza duka Allah sai ya maka sakamako a kansu kuma sai ya tambaye ka an maka lisanin keke da keke lokuta ka ni ka aikata a cikin su da haka sarahatan babu wani majali na wasa a cikin rayuwar duk wani mutum mai imani Allah ba ku sai mana jagoranci to Allah bai shirye da duk mutumin da ya zama to burin shi ƙarya wanda kuma ƙarya mun san ƙarya haramu ce a cikin addinin musulunci hatta da abin da ya shari wasa da ƙarya babu a cikin addini saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar kuma wala yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktab 'inda Allah kadhaba ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci fajirci shine sabawa Allah da aikata dukkan wani aiki wanda yake saban Allah ne subhanahu wa ta'ala sai ta kuma wa'innan fujura shi wannan fajircin kuma yana kai mutum zuwa ga ina yana kai mutum zuwa ga wutar jahannam kuma dan adam ba zai fushe ba yana ƙarya yana kokarin yin ƙarya har sai an rubuta sunan shi a wajen Allah mai girma da waya cewa wani dan wani ko wacce ɗan wani tana cikin magareta wajawo shi shi jawo kanshi shi saboda bai bari labari ya wuce shi daga ya ji kishin kishin to kawai ya fara falawa ya fusuri magana daga can ya tsoma ta a can abinda bai sani ba bayyana labari a kan shi ya ta surutu da ce ku ce a kan abu Allah kiyaye sannan kuma Allah ya kwaɗaitar a kan mutum mai imani ya kasance daga cikin ɗabi'un shi da halayen shi ka zamanto mutum ne mai gaskiya saboda gaskiya yana kai ɗan adam zuwa ga albirru albirru shine aikata aiki na da'a duk idan mutum ya zamanto mai gaskiya to kuma duk inda ake aikata aiki alheri shi kuma ka gan shi a wurin sannan kuma manzon Allah yake cewa ɗan adam ba zai fushi ba yana yin gaskiya yana bibiyar neman gaskiya har sai an rubuta sunan shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala cewa wani ɗan wani ko wacce ɗan wani tana cikin masu gaskiya shin Allah ce ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kun dauka imani ku ji tsoron Allah ku kasance daga cikin masu gaskiya Allah mana jagoranci kenan dai aka gaice dukkan mutumin da ya zamanto kare zaki da aikin shi to Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba zai shirin da shi ta farki wanda yake madaidaici ba bayan shi bayan wannan aya sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha sai ce subhanahu huwa Allahu al-wahid al-qahhar Allah ce law arada Allahu inda Allah ba dukkan sarki ya ga dama an yatta law arada Allahu inda Allah ya ga dama an yattakhidha waladan akan ya rikida nasqafa mimma yakhluqu ma yasha da ya zaba daga cikin abin da ya halitta abin da ya ga dama zai zabi abu kaza ya zama to shi a matsayin da inda Allah ya so sai dai al'amarin ba haka bane ba subhanahu sarki ya tabbata da Allah subhanahu wataala akan ya rikida huwa Allah shine Allah al-wahid daya daya tilo al-qahhar wanda yake mabuwayi to irin waɗannan ayoyi suna bibitowa a cikin Qur'ani mai girma amma ba dan a nuna cewa abun haka yake ba akwai inda Allah yake cewa law arada Allah an yattakhidha waladan mustafa mimma yakhluqu ma yasha wannan ayat da baka rubuta ne sannan kuma kamar yadda Allah yake cewa law arada an yattakhidha lahwan inda mun so mu riki wargi game da halittar sammai da ƙasai Allah ce nattakhadnahu min ladunna da mun riki shi tun a wajen mu in kunna fa'ili da in mun kasance masu aikatawa amma ke da mun kasance masu aikatawa ba sannan kuma Allah yake cewa qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin ka faɗi musu cewa in kana lirrahmani waladun inda ubangiji ya kasance iya da ɗa to ni annabin Allah da ni ne zan zamanto farko wanda zai bauta ma wannan ɗa to amma Allah bai riƙa ba to irin shi ne anan Allah bai mai da cewa law arada Allahu an yattakhidha waladan inda Allah maɗaukakin sarki ya so ya riƙi ɗa lasfafa da ya zaɓa mimma yakhluqu game da abin da yake halitta ma ya sha wa abin da ya ga dama sai dai al'amarin ba haka yake ba subhanahu bi ma'ana ay ta'ala wa tanazzaha wa taqaddasa an an yaqula lahu walad ta'ala ubangiji ya daukaka wa nazzaha ubangiji ya karkaka taqaddasa girman Allah ya kai matsayin da ya wuce azamatu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rikida fa innahu al-wahidu al-ahad fardu samad saboda shi Allah shine al-wahid daya daya al-ahad daya daya al-furd daya daya as-samad abun kai wa bukata bayyana bukatar akan ya rikida kamar yadda kiristoci suke faɗi mu suke cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rike annabi Isa a matsayin kanshi alhali annabi Isa ya huta da kanshi akan cewa lalle shi bawa ne da Allah kamar da Allah ya ambata mana a cikin suratul Maryam قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا yace ni bawo Allah ne, Allah ya doke ni a matsayin manzo, Allah ya aiko ni a matsayin manzo. Da haka Annabi Isa ba dan Allah bane, bawo Allah ne. Maryam mahaifiyar Annabi Isa ita ma baiwar Allah ce, kamar da Allah ya mana bayani a can cikin suratul Maida. Allah ta tabbatar mana cewa Ubangiji subhanahu wata'ala da su waɗanda suke cewa alloli ne uku, Isa wa mahaifiyar shi, sannan kuma Allah, wanda duk maganganu ne na banza ko maganganu ne masu hatsarin gaske, wanda Allah ya ba mu labari a cikin suratul Maryam akan cewa sama tana iya tsagewa ta zubo, ƙasa ta tsattsage ta daddare, komi ya jagule ya yamutse. A dalilin ne an da'a lil rahmani walada, saboda an yi da'awar cewa Allah ya da fita. Wannan abin da kiristoci suke wani ko? To mu komo zuwa wasu wanda suke jingina kansu zuwa ga addinin Allah, sun faɗi abin da ya wuce wannan mulki. In ka tsaya kai kin sai ka ga wannan al'amari ba wasu mutum ake yi da shi ba. Wata hanya ce daban wanda ake so dole sai an tafke bayan Allah daga bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bauta wa wani Allah. Dan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin tsarin tahiyar sufaye ana ga cewa ba kowa bane shi. Tunda suna da akwai matsayin da mutum zai iya takawa na matsayin wali, ya zamanto shi ma yana amso wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, bayyana buƙatar yayi aiki da abin da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ina addini yake nan? Ko kuma a zo a riƙa wasafta wani da sunan cewa shi ɗin ɗan ajin tabarkalla ne, ko malami ne, ko wali ne, ko shehu ne, da wasu siffofi irin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Ina addini yake nan? Ko kuma ya zamanto a za a zo a sa kai gaba ana maka magana akan addini, amma mutum sai dai ya cika ka da surutu, haɗe maka girman gidansu, matsayin mahaifin shi, matsayin jikokin shi, matsayin wane ne, matsayin wane ne, ba zai ce maka Allah ba, ba zai ce maka Manzon sallallahu alaihi wasallam ba. Addinin ka to kam ya koma kaman kawai ya tide a gidan suwa ne, girmama suwa ne, da yi musu hidima shi ne matsayin addinin. A tsakaninmu da Allah akwai daga cikin firaqul addinin suka ɗauki addini akan wannan wani. To ina alaƙar ku take tsakaninmu da Allah? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karantar da sahabbai, karantar da su ya akan su tsaya su jajirce akan su bauta wa Allah, kuma su yi biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Allah kuma ya ja hankalin masu imani, ya ayyuhal ladina amanu atiqu Allaha wa atiqu Rasul, sai ya ce wala tubdilu a'malakum. Ya kullu kai imani, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba ku yi da'a ga wani ba. Sai ya ce wala tubdilu a'malakum, kar ku bata aikin ku. Bi ma'ana mafhumul mukhalafa, duk wanda ya saba wa da'a ga manzon Allah ke da aiki shalalat. Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah, dukkan wanda ya da'a ga Annabi, ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ya da'a ga Allah. Sai aka zo ana maka magana akan addini, ana nuna maka cewa ba sai kai biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ga hadisi manzon Allah ya ce kaza, an ce kaza, sai a ce a kai bai wanda ba naka bane, kar kai aiki da shi, kai wanda ba dini ba. ‘Yan uwa musulmi, magana ta abin da ya shafi aqida ita ce magana ta kowace magana mai muhimmanci. A kanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 da aka yi wahayi yana sauka, sai dai shekara 13 da karanta da su tauhidi. Malamin da ya yi kowane malamin ya karatu, malamin da ya yi kowane malamin fasaha ta magana kai a gane, amma sai dai shekara 13 da karanta da su tauhidi. Mu yawan tambaye kanmu shekara mu zama na karatun tauhidi. Da kar mu yi da kawo nan, mu faɗi wa kanmu gaskiya da gaskiya, shi ne wajibi ne mu tsantsantar da bautar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ba wani abu ne wanda a baki ake faɗin shi kaɗai, a abu ne wanda dole gaban ka su a gani, a gaban ka bakin ka ya furta, sannan kuma zuciyar ka ita ma ta kubuce. Allah mana jagoranci. Da haka dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka, ya ruhinta a kan ya riƙi wani a matsayin da tsarki, ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ya riƙi wani a matsayin da. Wannan shi ne abin da waɗannan ayoyi suke karantar da mu. Don haka wajibi ne a kan dukkan mutum mai imani ya kula a kan abin da ya shahi a cikin da kakkayi wasa wanda ya zo ya jagula maka aƙida. da suna a ce malami da kana jin yawan shi kana kaza wallahi duk wanda akai irin wannan haraka da su da sunan jin yawan ko na makawace wannan kuka bari wani zo ya tau kwasa da ku bangaren addini gobe kiyama za ku yi tsinayya a gaban Allah ta kan ku da shi haka Allah ba wannan bari su wanda aka bi إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كوا ينما كوا توهم على الدين سوء أن دعك فتر رسولك واندى علي جدن دنيا إن يما غنى بي يدك إدو يتليش بي يتنكى مشي سيارو قوشي دي كاشي كما قال الله يتسي يا أبو بني هؤلاء أضلونا وأن نسوسك فتر رسول الله فآتهم عذابا ضعفا في النار Allah ka musu bintin azaba biyu in aka mana daya a musu biyu aka mana biyu a musu huɗu aka mana huɗu a musu takwas Allah ce ina ma wannan magana bace ba wannan magana ta riga ta wuce a baya kenan a gidan duniya Allah ce bi kullin zi'kun ko wanda dai daga cikin ku da ku wanda kuka bin da ku wanda aka bin gaba ɗayan ku Allah ce ku bintin bintin azaba fadhukul azaba kawai ku ci gaba da dandanar azaba a dalilin abin da kuka tuna aikata to dan me zaka yarda addininka wanda shine mafi kima a cikin rayuwarka bakka da wani abin da ya wuce shi kamar shaka da kawo da sunan wasa da sunan kara da sunan wane ne haka wani hakiki da jabu lamaka addini a daidai lokacin da ran da aka ji aka danna ka a cikin wannan matsawo kabar akwai abin da yake tsaye na maka shi wanda kake jin yawan dan shi abu ɗaya ne zai huta ka aikin da ka aikata a gidan duniya kuma dole sai yayi daidai da abin da manzo Allah ya karanta Allah ba ku sarki mana jagoranci waɗannan ayoyi da muka karanto tun daga farko zuwa nan suna karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko taqrirun nubuwwatil muhammadiyya tabbatar da cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah abu na biyu taqrirut tauhid suna tabbatar mana da tayyanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta shine aikin da ya kawo kowa nan gidan duniya yake so ne kan dukkan shaytani sannan abu na uku bughlalu shirki wat tandidi bil mushriki aikin shirka aiki ne wanda yake lalatacce shi ne Allah ce wa qadimna ila ma amilu bil amal faj'alnahu haba'an mansura aiki sai Allah bai da kamar kura abin shekewa saboda shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala da ake cikin wannan aiki sannan abu na hudu waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa تقرير البعث والجزاء يوم القيامة تبتت شوى للي أبو قيامة الله مرحب جنسة كذي تايا الدباي زأتار ثم نفخ فيه أخرى الله فإذا هم قيام ينزلون زأتاك يوم بسات كيك هو بسان بيو باي أموت الله فإذا هم سيقى مكمال قيام متعني قياما قاسة أتسي ينزلون سلاك للجنة حفاظا عرادا غرلا با تكلمة با كايا با صلاتو أي ورجا ورجا سنقوم بسيبه كرا يكرا سأجدوا أن الله سبحانه وتعالى كرا الدباب والجي إسيج عوزاش أنا ويوم ورنا كرا قوات هي أجدوا أن الله سبحانه وتعالى لا أجد إن ذا إنسان yanzu kai da wannan aiki yake jiran ka zaka tsaya a nan gidan duniya tana wasa ka bar addinin ka a hannu wasu ɗan son rai su ja guda ka yi da suka ga dama da suna a kawai addini ai duk wanda kai ma yayi wa ya ce maka duk wanda kai yayi in duk wanda kai yayi da Allah bai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mushrikan Makka sun yarda akwai Allah ko ba su yarda ba sun yarda ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض التي ليقولن الله أرض الله لي سن الرعب ويش مية مثلا حي الجزاء سبوتا وأن الله مسلم أكع يكون ذلك يمسي بياني سي أيو كذو تكك بسوك كي كهد مقتاني دقا حني رمضان كأورا سوى حني كي تاك وانا كي تسو هو رسولا كين مسلم وانا الله كين مسلم أهل البيت فرمك 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 الله كيف da haka dai ubangiji subhanahu wataala zai tayar da bayi a gobe kiyama, kuma za a yi kowa sakamako ayi itabi, kowa abin da ya aikata zaka gani, kuma aljaza'u min jinsil amal, irin aikin da kake tashi zaka gani a Allah subhanahu wataala. Ko wallahi da kowa rayuwar da muke gani kana jin a tashi ayi kaza, a tashi a kwanta, a tashi a kwanta, yanzu yau da kowa wata azumi wata ramadani kamar wasa, yau wata azumi ba. To haka za a zo a waye gari mutane, kina ina sun marudu ilallahi maulahu alhaq, kin koma zuwa ga Allah subhanahu wataala majibincin lamari na gaskiya. Za a zo a waye gari wata rabbanna na bakka, yanzu ba wannan bane ba abin da yake kayan da za a ji wannan ɗin shi, abin da za ka yi tunani a kan shi da ka mutum da ni kaɗai, ka tafi da ayyukan da za su iya kasance maka sababi a kan samun tsira, ko kuma kawai a cikin hayaniya ka tafi, ko ba wanda zai ba wani wala tazir waziratun wizra ukhra, kowa kan shi ne ma za ka je gaban Allah ka tsaya, za a maka sakamako da ayyukan da ka kaddamar a nan gidan duniya, sannan ko can ko nan, bi ma'ana ko wuta ko aljanna. A lokacin da aka zo aka yi hisabi ƴan aljanna suka yi aljanna, Allah maɗaukaki sai ya sanya mu daga cikin su, su kuma ƴan wuta su ma za su yi can. To a lokacin ne maza a riƙa faɗi wa ƴan wuta wasu maganganu irin na ƙwa, a zo an zo na an yi wa'azi, an yi nasiha, an yi gargaɗi, mutane ba su yi, sai Allah ce masu tauta, kanan zai wuta ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum, ku shige da ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri, can ku kuka sani. Kamar misali yanzu a nan gidan duniya ne ka shiga cikin wani matsala na rayuwa, iya ƙarshen tunaninka in Allah ya tsallake wani wani wanda ka tauna abin da zan samu sula jama'a kai shi, zan samu sauƙi ko zan samu biyan buƙata, ko na makamancin wannan gurgurdan hali, kana zuwa wajen shi sai ka gama bayani ce wani ce ne ya ce ni wannan al'amari na karɓar na ciki ba hannuna a ciki, sai ka ji wannan maganar da zai yi sai ma ta yi musibar da nake ciki matsala, saboda kamar shi ne ƙarshen abin da nake ga cewa a gurgurdan hali irin abin da ɗan zai iya wani zai iya magance maka wannan, sai ka je nuna maka cewa shi ba kai ba shi, za ka yi wani irin takaici. To ubangiji subhanahu wataala wanda a wajen shi ne walillahi masalul a'la ake nema, sai an je gobe kiyama suna ya malikul yaqdi alaina rabbuka, ya malikul yaqdi alaina rabbuka, ya malikul yaqdi alaina rabbuka, sai sun yi shekaru barkatai, ƴan wuta suna faɗi suna maimaita suna faɗi suna maimaitawa, shi wannan maliku ya daga baki sai ya ce innakum makisuna, ku inda masu tabbata ne a cikin gidan wuta babu zancen janyewa. A lokacin sai su riƙa cewa ya laita na nuwarku wa lamu kaddima bi ayatin rabbina, kaitonmu ya laita na kaitonmu nuwarku ina ma a maido mu gidan duniya wa lamu kaddima bi ayatin rabbina, ba za mu karanta ayoyin Allah ba. Allah ce kyale su zancen banza ne suke yi, bal bada lahum ma kanu yakfuruna min qabl wa law ruddu la'adu lima lahu anhu wa innahum lakadibun. Allah ya ce ba su ya bayyana a gare su ne abinda ake ba su labari da suna da kamar tsadin da yansu. Allah ya ce ƙarya suke walau ruddu, ko an maido su duniyar la'adu limanuhu anhu, sai sun sake maimaita abinda aka hana sun nan dai, wa innahum lakazibun, su kin makarata suke. Allah kiyaye, kuma Allah madaukaki sarki shi ne da mu ya tazarzuka kan akan bin abinda yake daidai. آية تبير أن سورة الزمر الله يقول خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. الله يقول خلق السماوات والأرض أنا الله ينبغي ولا باري أنه الخالق لما في السماوات والأرض سوى شيء على جسم ميتك سيكون أبنك يتكسد أبنك تكالوش وأنه malikal mulk kuma shine wanda yake bada mulki ga wanda ya ga dama sannan kuma al mutasarrifu fihi kuma Allah shi yake tasarrufi a cikin mulkin shi wanda ba wanda yake sai ya mishi katsalanda shine Allah ta tabaraka alladhi bi yadihi al mulk sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir to a cikin mulkin Allah subhanahu wata'ala ya halicci samai da kasai bil haqqi da gaskiya dan gaskiya Allah ya tsara samai da kasai dan abota mushi ba na azuba ai ta wasanni ko kowa ne balo ne wane ne wane ne irin abubuwan da suke da ga sanin tarkace da hayaniya da rayuwar duniya Allah bai halicci duniya dan ai wannan ba ya halicce ta dan gaskiya wanda gaskiya da ko shine ta huta mishi sannan kuma Allah yake jan hankalin masu imani wai shin ba za ku lura ba a cikin al-ayatul kauniyya a cikin ayoyi na yanayi da Allah yake sanyawa dan bawa ya imani sai yake cewa yukawwinul layla bi ma'ana yudkhilul layla 'ala an-nahari Allah shi yake shigar da dare a cikin yini yanzu muna cikin yini ba muna tsaye a hankali rana tana ƙara sanyi tana ƙara sanyi tana ƙara sanyi har ƙarshe ta fada sai kaga hallar dare ya zo wa yake wannan hukunci Allah subhanahu wa ta'ala kin taba zauna kike tunanin kudura Allah da girman halittar Allah da girman tasarrufin Ubangiji a cikin lamarin sammai da kasai a cikin lamarin shigar da dare a cikin yini ko kuma shigar da yini a cikin dare waɗannan su ne al-ayatul kauniyya wanda suke ƙara wa bawa imani in ka tsaya ka tsaya ka kalli saman nan da irin fadin ta gida ba ka taɓa ji an ce ba ga wani ɓangare na sama ya tsage ana faman likiya ko kuma wani ya tilli ana faman wane ne ko wani ɓangare ya zuro a yawma khalaqa dirran da Allah ya halicce su a haka suke kuma al'amura ne wanda suke tahiya a cikin tsanaki na fitar hankali inda za a samu kuskure na segon ɗaya ko ƙasa da segon ɗaya duniya gaba ɗaya tana tashi daga aiki amma hukuncin Allah kowanne yana tahiya a yanda Allah ya tsara shi خلق السماوات والارض بالحق يكون الليل على النهار yana shigar da dare a cikin yini sannan kuma yukawwinu an-nahar 'ala al-layl kuma yana shigar da yini a cikin dare ana cikin dare ana tafiya a hankali ana tafiya a hankali sai kaga haske ya fara bayyana haske ya fara bayyana har a kai inda rana za ta fito wannan aya ce ta Allah wanda ya kamata ka zauna a wanda yake neman imani ka rika tuna irin wannan ababe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iya ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwar shi na al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala rajulun zakara Allah khaliyan fafadat aynahu mutumin da ya zauna yake tunanin girman Allah yake kallon halittar Allah wannan abin da yake hararowa yake tunawa ya gane girman Allah har gidan shi zubar da hawaye to a gobe kiyama Allah zai sa shi a ƙarƙashin inu al-arshi a ranar da dan adam ya rasa da zai sa gare shi ki tambaye kanki in tambaye kaina kin taba tunani a kan cikin halittun Allah subhanahu wataala wanda wannan abu har ya kai ki zuwa ga zubar da Allah ko kuma a kawai in aka ga kin tada jijiyan wuya ko kuma kina hawaye to an taba wani intere ki na rayuwa maslaha dunyawiyya daka yin kuka dan Allah iya ɗaya daga cikin ayyuka mana gata Allah ke cewa a can cikin suratu Ali Imran yake cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا هل هو ترجو ان امن الله يتيوا ان في خلق السماوات فصلي تيوا للي ا cikin halittar samai da kasai sai ce la ayatin akwai abun lura amma ce likuli alba ga mutane ma'abucin hankali hankali lahiyayye ba hankali wannan sama sama a hankali lahiyayye zai tsaya ya duba sama ya kalli irin abin da ta kumsa na wata da tauraro da rana da abin da ya shahi giragize da sauransu wanda wannan abu zai sa bawa ya harari girman Allah subhanahu wa ta'ala ya ji cewa ina nisan zubar da kwallon la ayatin li ulil albab Allah ce alladhina yasquna Allah qiyaman suwaye ulul albab dinna sune wanda suke ambatan Allah yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan suna ambatan Allah qiyaman suna halin tsayuwa wa qu'udan suna halin zaune wa ala junubihim suna kwance a hakama a karkarin su suna tunan Allah suna ambatan Allah wa yatafakkaruna kuma suna tunani fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittar sammai da kasai rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangiji baka halitti wannan abu ba haka nan kawai da warki subhanaka dan haka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah faqina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta wasu mutane irin mutanen na falatifa ai ilmul kalam masu ilimin surutu da zance masu ilimi na falsafa suka isko wani daga cikin malamai suka ce gaskiya su ba ba su yarda cewa akwai Allah in kuma akwai shi to ya kamata su gan shi sai ce to kafin mu shiga tattauna akan wannan matsala ya ce zan ba ku labarin wani abun mamaki da na gani ya ce wani jirgin ruwa ne wani kwanakwano ruwa na jirgin ruwa irin kattan jiragen ruwa a saman ruwa an labta mashi kaya ya taso daga wata gaba zai tafi wata gaba sannan ya ce amma ba a san ba wannan kayan na wane ne kuma wane ne ya labta wannan kayan kuma zuwa ina wannan kayan za su isa suka ce hawa malaka kare na mana wayewa ya ce kai rena muku wayo suka ce eh ya ce yau ku ba ku rena wayonku ba ku rena hankalinku ba a lokacin da ga sammai ga kasai rana tana hutowa tana fadawa damuna yanzu sanyi yazo zafi yazo azo ayi bazara azo ayi kaza ayi kaza ayi kaza waɗannan ababen da suke gudana gaba daya ga halittun Allah suna kankana su kuma manya su tsufa su mutu su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ku ce waɗannan abubuwan da suke shimfiɗa a kasa gaba daya su suka yi kansu na cin ta samar da su yanayi ne samar da su ba kowa ba a lokacin suka yi kin wannan abin sai zama to su a matsayin amsan tambayar da suka zo su yi ko kuma jayayyar da suka zo su yi nafsu shay kamar ka ga wani abu ne jahiz gashi nan a shirye a nazzame abu ne wanda an kai makura wajen tsara shi sannan ka ce wani abu ba wanda ya tsara shi to sai da tunanin ka ta ce wani lalle tabbas hankalin da akwai matsala a ciki akwai wasu kusoshi ko sun tsince ko kuma a kai in da ba tsuru naka ba tsabbane ba dan haka a cikin halittar zambai da sai wallahi akwai ababen dura ga masu imani kuma kai da kanka yanzu misali irin lokacin farin watan nan misali an kakkashe wuta ce da sauransu irin ya saba da take ɗaukar haske da irin yadda za ka ga taurarin nan malam a jere sun ka kalli sama sai ga sun mata kawa wannan kai ka san tabbas akwai hikima tabbas akwai nuna girma na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin wannan al'amari yanzu ka duba idan dare daidai da nan za ka dole ka nemo abin da za ka hatta kana fama da zai gani amma Allah ya hudu da rana ko ina zai zama to kai buku bukatar ajalan da jalis ruwa ka buku fakce kuma an kai bukatar sai ga a lokutan yinin nan a lokacin da ɗalibi ke bukata zuwa ga haske galibi da dare ɗalibi bai bukata haske yanzu a ce harkokin da za a yi da cuwa-cuwa da hada-hada da za a yi na kasuwanci da karatu da wane ne da komi da komi a ce a cikin dare ne za a yi shi ka san tabbas za a buƙatu zuwa ga haske mai yawa amma cikin hikima Allah da ya gore yini sai ya sanya rana a cikin saboda kowa ya wadatu yanzu ka ɗauka ka duba irin ɗauke ba da ake ɗauka tsakanin mutane da su da masu kwamitin da yake aikin harkar wuta kullum ana jajewo an yi kufir an yi wane ne an taɓa yin kufir na rana bata bin kullum musakkara Allah ya hore ta za iya irin yanda dan adam zai amfane ta to ya kamata dan adam ya rika tuna irin wannan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala akai shi yaga girman Allah kai karshe Allah ya ce wai wa fi anfusikum afala tusirun kai ma a karan kanka ka tsaya ka kalli kanka da kanka ki tsaya ki kalli kanki da kanki wannan kadin ya ishe ka a matsayin da dai ba Allah Allah baka hanci wannan hancin da shi zaka saura zaka shaki abu ka ce a wannan iya da kamshi a kamshin ma kala kala ne wannan kamshin kaza ne wannan kamshin kaza ne ka shaki wani abu ka ce a wannan wari yake wannan tsari yake wannan kaza yake wannan hancin da Allah baka kai baka tunanin wani irin sinadare ne Allah ya zuba a cikin wannan hancin da wanda kake tsantsance irin wannan abubuwa yanzu a yau Allah ya ga dama ya hudde wannan sinadare da suke tantance wannan abubuwa kai kashi sai zama to baka gane kamshi baka gane wari mura ce za ka ta kwana biyu baka san kamshi baka san tsari ba wanda wannan kamshi kuma idan ka ji shi zai taimaka maka akan gangan jikinka da lafiyarka sannan kuma wannan wari da Allah baka dama kake ji shi ma zai taimaka maka akan taimakawa lafiyar gangan jikinka wuri ne mai tsari mai wari ka nisance shi saboda kar ya cutar da gangan jikinka amma idan da ba baka damar tantance su ba za ka iya rayuwa a ko'ina kuma ƙarshe ya haifo maka da matsaloli a cikin gangan jikinka ka taɓa tunanin wannan ni'imar da Allah baka harshen da Allah baka za ka ƙanƙana abu ka gane wannan mai zaƙi ne ka gane wannan mai manda ne ka gane wannan mai tsabri ne ka gane wannan kaza ne wannan kaza ne harshen kuma ɗaya ne sannan kuma a cikin harshen in ka hudo shi baka iya gane cewa wannan ɓangare shi ne yake gane sanyi wannan yake gane zafi wannan yake gane gishiri wannan yake gane sukari duka wannan ni'ima ce ta Allah akan ka dan ka gane girman Allah kai godiya ga Allah ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ta ji Allah ya baka ji wanda ji ne daidai zaka iya ganewa cewa a sauti yayi yawa ko bai yawa ba yanzu misali idan da za a jarrabe ka da a rage maka sautin da misali volume jin ka a rage shi ba daidai yake ba sai ka ga duk wanda zai maka magana dole sai ya istikhdami dafa yana bukatar ɗaga murya wajen yi maka magana amma Allah ya maka kunnuwa wanda suke daidaita maka sauti ana magana zaka ji abin da aka faɗi ba tare da wani hamayya ba Allah baka idanun da zaka kalli inda zaka tura kanka yanzu ka kari idan ka daga nan zuwa fitar da cikin masallacin nan billahi alazim ba tare da tashi hankali ba ne duk in ka daga kafa kanka ka ajiye ta tare akan me zaka ajiye ta ba sani ba amma Allah ya maka wannan ni'ima duka baka gani ba ba kai godiya ga Allah ba fasgara ka kai girman Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ɗan uwa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halicci sammai da ƙarfi da gaskiya sannan kuma Allah yake shigar da yini a cikin dare ya shigar da yini a cikin dare wa sakara shamsa wal qamara kuma Allah ya hore rana da wata ga sunan mun ta awar da su kuma aiki da su Allah ya ce kullun kowane ɗaya daga cikin dare da yini da rana da wata Allah ya ce yajri bi ajalin musamma yana gudana ne akan wani ajali wanda aka keɓance mishi sannan kuma kowane hanyar shi rana akwai hanyar ta wata akwai hanyar shi ba wani wanda yake kama wani maganar cewa rana ta kama wata kuskure ne ko baya halatta ka wadda wannan magana sai dai ka ce an samu dishewar hasken rana ko an samu dishewar hasken yini hasken wata saboda Allah yake ba mu labari a can cikin suratul yasin yake cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara sai ya ce walal layl sabiqu an-nahari karshe sai ya ce wa kullun fi falakin yasbahun kowanne ɗaya daga cikin dare da yini kowanne iyakan planet din shi sama inda hanyar da aka dora shi a sama yake kewaya ba rana ba ta iske wata bai isko rana dan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala shi halin cikin abubuwa dan gane girman Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ke cewa ala kusaurara huwa al-aziz shi wa Allah nan bai girma da buwaya shi ne al-aziz mabuwayi sannan kuma al-ghaffar bi ma'ana ghaffar liman asahu Allah shi ne mai gafarta zunubai ga duk mutumin da ya saba mishi summa tafa wa anaba ilayhi ya tuba ya koma zuwa ga Allah to Allah zai bashi tubarka. Kenan duk mutumin da ya san ya aikata abin da ba daidai ba, wallahi numfashin da kike a yanzu dama ne a gare ki akan tuba, tun kafin wannan rashin dama ya zo miki. A lokacin da ɗan adam zai rika bege yana shaukin cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin, ya ubangiji idan ma a jinkirta ba kan lokaci kadan in yi sadaka in zama to daga cikin mutanen kirki. Allah ce ina lan yu'akhkhira Allah nafsan idza ja'a ajalu, Allah bai dakanta ma da idan ajalin ta in lokacin da aka kebance maka yazo an kare kawai ya zaka kariya zaka. To tun kafin wannan lokaci kina da dama, kina da dama. Sannan kuma akwai sunna da manzon Allah ya karantar da mu, duk mutumin da ya aikata kasassaba a cikin rayuwar shi, ya aikata abubuwan da ba daidai ba, ya ishe ka ka tashi kai nafila raka'a guda biyu ba na farilla ba, ka daga hannu ka roki Allah, Allah laihi kaza da kaza da kaza da aikata, Allah ta gafarta mana. Manzon Allah ce ba za ka tashi daga wajen da ba ce sai Allah ya gafarta maka. Kuma ga dama muna da daka inna Allah idda daka Allah ala huwa al-azizul ghaffar, Allah shine al-azizul mabwayi akan ya kama bawon shi a lokacin da aikata abin da ba daidai ba, kuma Allah ne shine al-ghaffar mai yawan gafarta zunubai. Dukkan mutumin da ya aikata ba daidai ba in ya roki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zai gafarta mishi waɗannan ababen da ya aikata wanda ba daidai ba. Kasancewar lokacin da muka dauka kenan ya kare insha Allah ta'ala anan zamu dakata. Kina mun tsaya aya ta ƙarshen aya ta biyar, za mu tashi farkon aya ta shida insha Allah ta'ala a darasi na gobe. Abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa, abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa salamu alaykum wa rahmatullah. Thank you.